sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan Birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Fatan masu azumi ana shirin yin sabon ko kuma an yi cikin koshin lafiya. Hadiza Shari ce tare da Madina Mai Shanu da kuma abokan aiki su farin ciki kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba 5 ga watan Mayu. Kafin ku ji abin da muke tafa da su ga Madina da kanan labarai. Shugaban hukumar lafiya ta duniya ya yi wa kasashen da ke sassauta dokokin takaita zirga-zirga gargaɗi kan cewa idan ba su yi taka tsantsan ba za a koma gidan jiya. Prime Minister Britania Boris Johnson ya ce zai bayyana sharuɗan sassauta dokokin takaita zirga-zirga a ƙasar. A Sudan kuma masu rajin kare haƙƙin mata da haɗin kan ƙungiyoyi da ke fafutukar kare walwalar yin addini sun goyi bayan matakin da ƙasar ta ɗauka na haramta kaciyar mata. To kanan labarin kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za ku ji cewa 'yan bindiga na ci gaba da kai hari da mazaunan ƙaramar hukumar sabon birni ta jihar Sokoto. Haka kuma a jihar Nejima, an sake sabon hari a wasu garuruwa da ke cikin yankin ƙaramar hukumar rafin jihar. Za kuma mu kada jihar Gombe, inda hukumomi suka nuna takaicinsu bayan wata zanga-zanga da waɗanda ake killace saboda cutar coronavirus suka yi kan cewa ba a kulawa da su. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafa da shirin domin iyali da kuma karatun Alƙur'ani da yara kan yi barkacin babban watan Ramadana.
Sauraro, barkanku da asuba. Da fatan an yi sahur cikin ƙoshin lafiya. Ga cikakkun labarin duniya. Shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya yi wa ƙasashen da ke sassauta dokokin takaita zirga-zirga domin rage yaduwar coronavirus gargaɗi kan cewa idan ba su yi taka tsantsan ba za a koma gidan jiya. A lokacin da shugaban ya ziyarci wani taro kan coronavirus da aka yi a ƙasar Geneva, ya ce idan ba a sassauta waɗannan dokokin a hankali ba, tabbas waɗannan ƙasashe za su dawo amfani da su daga baya. Tedros ya ce akwai matakan da ƙasashe ya kamata su bi kafin ɗage dokar tafiye-tafiye da kuma sauran dokokin da aka saka domin takaita yaduwar wannan cutar. Cikin matakan ya kuma nuna buƙatar samun wani tsari na sanya ido kan kowa da kuma tabbatar da cewa fannin kiwon lafiya a kintse yake. Shugaban Amurka Donald Trump ya sauya matsayarsa inda ya ce zai bar kwamitin da ya nada don yaƙi da coronavirus har zuwa wani lokaci da ba shi da wa'adi. Amma ya ce zai mayar da manufofinsa su zama sun karkata wajen kare lafiyar Amurkawa tare da buɗe tattalin arzikin ƙasar. Shugaban da mataimakinsa Mike Pence, wanda ya jima yana sanya ido kan yadda Amurka ke yaƙi da cutar ta coronavirus, ya ce kwamitin da aka nada kan cutar zai daina aiki a ƙarshen watan Mayu ko kuma a farkon watan Yuni, yayin da ma'aikatan gwamnati za su ci gaba da gudanar da duk wani abin da ya shafi cutar. Amma bayan da wasu masu adawa da hakan suka soki matsayar shugaban akan wannan lamari, a jiya Laraba shugaba Trump ya shiga shafinsa na Twitter inda ya ce ba za a soke kwamitin ba, sai dai kwamitin zai mayar da hankali kan tabbatar da lafiyar Amurkawa da kuma yadda za a buɗe ƙasar. A ranar Talata ne shugaban ya ce a ganinsa lokaci ya yi da ya kamata a buɗe tattalin arzikin Amurka wanda ke kan gaba a duniya. Tattalin arzikin ƙasar da ya fuskanci tawaya tun farkon bullar wannan cutar. Cutar ta kuma janyo asarar ayyuka ga mutum miliyan 30. Prime Minister Britania Boris Johnson ya faɗa wa majalisar wakilai cewa a ranar Lahadi zai bayyana sharuɗan sassauta dokokin takaita zirga-zirga a ƙasar. A cikin jawabinsa na farko ga majalisar tun bayan da ya warke daga cutar coronavirus, Johnson ya ce zai jira sai ranar Lahadi domin tabbatar da cewa gwamnati ta bashi alƙaluma sahihai kafin ya ɗauki wannan matsaya. Ya ce yana fatan fara sassauta dokokin ranar Litinin, sannan ya tabbatar wa 'yan majalisar cewa za a sanar da su kan lokaci kan duk wani mataki da zai ɗauka domin hakan ya ba su damar bayyana damuwarsu gare shi ko ga jami'an gwamnati kan duk abin da bai kwanta musu a rai ba.
A Anjima kadan Madina za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya kafin nan bari mu leka jihar Sokoto dake arewacin Najeriya. A yan kwanakin nan mazauna ƙauyukan Sabon Birni da wasu yankunan jihar Sokoto na fama da zama cikin yanayi na darbar sanadiyar harhare da ƴan bindiga ke yawan kaiwa inda ko a daren Talata suka afkawa yankin Gambazawa. Daga Sokoto ga rahoton wakilinmu Muhammad Nasir.
Wani wanda yana ɗaya daga cikin wadanda abin ya shafa wanda bai so a faɗi sunansa ya yi mini bayani yadda abin ya faru kamar haka.
A cikin daren jiya suka zo mahara suka zo da bindigogi suka same mu garin don koran mana dabbobi yanzu ma dai wallahi har ban san iya abin da an ka kura ba. Saboda ni an halbata na ina ɗaya daga cikin wanda an halbe min da ina nan asibiti da ke asibiti.
Shi ma ƙauyen Dama na yankin Gatawa duk a cikin ƙaramin hukumar mulkin Sabon Birni a ƙarshen makon da ya gabata mahara sun auka masa inda suka je akan babura ɗauke da bindigogi suna harbe-harbe ana suna kama dabbobi suka ƙona shaguna da gidaje. Malam Yusuf na ɗaya daga cikin wanda ya shaidi wannan al'amari. Da kuma bayanin da ya shera mini.
Muna gab da shan ruwa lokaci ya gabata na a sha ruwa kawai sai ga bindiga sun taho da mashinuka sun hi 150 mu da bindigogin su wani ma wallahi za ka ce da bindiga biyu AK-47 gudana ta yi guda ga hannun shi suka zo ko da zuwan su kawai suka buɗe wuta a wuri mutane suka tarwatsa kuma sun ka kashe wasu suka kashe kashe na ƙone-ƙonen shaguna da kuma gore dabbobin mutane.
Daga lokacin da bai faru zuwa yanzu ko akwai wani ɗauki da kuka samu daga jami'an tsaro?
To ai ka bayani dai da yanzu dan dama jami'an tsaron da a wurin sun tsaka ne sun taiko Sokoto ko mi ban musan dai sanadiyar ta fashin su da wurin.
Dan majalisar dokoki na jiha mai wakiltar yankin karamar hukumar mulkin Sabon Birni ta Kudu Sa'idu Ibrahim Delege ya ce hare-haren da ƙauyukan Sabon Birni ke fuskanta a kwanan nan abu ne da ya wuce misali don haka ya kamata a gwamnati ta kula domin ganin cewa an magance waɗannan matsalolin.
Duk dukiyar da aka kambaza ɗin har da raƙuma sama da 18 raƙuma waɗanda suka kora kuma sannan a kora ƙananan dabbobi kuma mutanen ga ba nisa suke ba suna nan cikin hurumin gari Idi kuma wasu suna nan cikin hurumin Kalage wasu suna nan cikin hurumin Tagirke duk kuma a cikin ƙasar Sahel ne ko sun mai da wurin mafaka.
A daidai lokacin hada wannan rahoto da na tattube shi rundunar yan sanata jihar Sokoto ta ce bar samu rahoto ba akan hare-haren bayan nan da aka kai a yankin Sabon Birni. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto Najeriya.
Gaida Muhammad Nasir ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Madina da cigaban labaran duniya. Shugaban kasar Iran Hassan Rouhani ya yi wa Amurka barazanar mai da mummunan martani idan kasar ta ci da yunkurin ganin an tsawaita haramcin sayarwa Iran makamai da kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya ya saka wa Tehran wanda aka shata zai kawo ƙarshe nan gaba a ƙarshen shekarar nan. Wata yarjejeniyar nukiliya da aka kulla tsakanin Iran da wasu manyan ƙasashen duniya shida a shekarar 2015 ta kunshi cewa Tehran za ta takaita shirinta na mallakar makamashin nukiliya inda ita kuma za a ɗage mata takunkumin da aka saka mata haɗe da haramcin sayan makamai da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙaƙaba mata wanda zai kawo ƙarshe a watan Oktoba mai zuwa. Amma a shekarar 2018 shugaban Amurka Donald Trump ya janye daga yarjejeniyar wacce tsohon shugaba Barack Obama wanda ya gada ya sanya wa hannu. Trump ya kira yarjejeniyar mara kyau yayin da ya ƙara sakawa Iran ɗin takunkuman da suka durƙusar da tattalin arzikinta. A yanzu Amurka ta ce tana so ta ƙara tsawaita tsawon wa'adin takunkumin sayan makaman. Masu rajin kare haƙƙin mata a Sudan da haɗin kan ƙungiyoyin da ke fafutukar kare walwalar yin addini sun goyi bayan matakin da ƙasar ta ɗauka na haramta kaciyar mata. A cikin makon da ya gabata ne gwamnatin wucin gadin ƙasar ta sanya hannu kan wani ƙudurin doka wanda ya haramta yi wa mata kaciya tare da ba da damar a ci tara da kuma kama duk waɗanda aka sama da laifin na tsawon shekara uku. A cewar Majalisar Ɗinkin Duniya, tara cikin mata 10 a Sudan tsakanin 'yan shekara 15 zuwa 49 sun fuskanci irin wannan al'ada ta kaciya wacce za ta iya janyo matsaloli ga kwakwalwa ko ga jikinsu. To a gaida Madina ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Nuna da cewa ƴan bindiga masu yin garkuwa da mutane sun addabi yankunan kananan hukumomin rafi da kuma shiroro a jihar Neja dake Nigeria na barin da ke jefa al'ummomin yankunan cikin yanayi na zulumi. Ga Mustafa Nasir Batsari da ƙarin bayani.
Rahotanni da sun tabbatar da cewa ya zuwa yanzu akwai garuruwa sama da 40 da al'ummominsu sun riga sun tsere daga garuruwan saboda gudun tashin hankalin waɗannan ƴan bindiga. Al'ummomin yankin dai sun ce suna samun barazana ta kisa da yima matansu fyaɗe da kuma kore dabbobinsu, kamar yadda ɗaya daga cikinsu wanda basarake ne a yankin Jibrin Abdullahi Alawa ya yi ƙarin bayani.
Suna bala'in kashe mutane. Yanzu maganan da nake gaya ma jiyan gama ai sun kai hari nan farin doki sun kashe mutum hudu wurin sun kwashe kusan mutum tara.
Shi ma dai Zagi David mataimakin shugaban wata kungiyar matasan ƴan kabilar Gwari ne da ya fito daga karamar hukumar Shiroro ga abin da yake cewa.
Wannan abun ba a yin ta mata da dare kuma da rana da safe kullun kisa mutanen mu ake.
A yanzu dai akwai alamun dubban gonaki dake wannan yanki ba za a noma su ba a wannan shekara saboda tsarewar jama'a daga wannan yanki mai madatsar ruwan Shiroro dake da daya daga cikin tashoshin samar da hasken lantarki a Najeriya. Rundunar ƴan sandan jihar Neja dai ta ce tana iya kokarinta wajen shawo kan matsalar, amma ta ce tana neman haɗin kan jama'a ta hanyar basu bayanai, kamar yadda kwamishinan ƴan sandan na jihar Neja Alhaji Adamu Usman ya mun ƙarin bayani ta wayar salula.
Duk abin da za a yi sai mutane su kai information da suke da shi su su damu wanda zai taimaka mana shi ne muke kira.
To ita ma dai gwamnatin jihar Neja ta ce za ta yi duk mai yiwuwa domin kawar da wannan matsalar, kamar yadda gwamnatin jihar Neja Alhaji Abubakar Sani Bello ya yi ƙarin bayani.
Mutanen suke wannan abu an lallaba su an bi su hankali, wasu jihohi ma har sun ba su tallafi saboda su je su yi sana'a amma ya zama na banza. Saboda haka yanzu gwamnati za ta fi mataki a matsayin na gwamnati sai abin da ya dace.
Mustafa Nasir Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To madalla a gaida Mustafa Nasir Batsari. Sai kuma jihar Gombe. Hukumomi a jihar sun nuna takaicinsu bayan wata zanga-zanga da waɗanda ake killace saboda cutar coronavirus suka yi kan cewa ba a kulawa da su. Abdulwahab Muhammad ya tattauna da shugaban kwamitin yaƙi da cutar corona a jihar Gombe, Farfesa Idris Muhammad, bayan zanga-zangar. Gaid Abdulwahab Muhammad. Kada a manta, wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jahohiyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ya Allah ya Allah na duka. Masu saurara assalamu alaikum barkamu da asuba ne Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya idan kuna biye da mu shirin domin iyali yana bin diddigin zargin da waɗansu iyaye suka yi a kauren na boda cewa wani dan shekaru 30 ya bata karamar yar su yar shekaru 2 a cikin hirar su da shirin domin iyali kakakin rundunar yan sandan jihar Zamfara SP Shehu Muhammad Ya tabbatar da cewa an yi wa karamar yarinyar fyade bayan an kai ta asibiti aka kuma gwada ta ya kuma ce sun kama wanda ake zargi mai suna Kabiru Nasiru. To sai a gafarce mu domin gwamutsa waɗannan sunayen a shirin da ya gabata. To a lokacin ne kuma wakilin Malalido Abubakar ya hira da wakilan kungiyar kare haƙƙoƙin mata da ƙananan yara Rafa a jihar Zamfara Zainab Nuhu Jami'ar gudanarwa da kuma Dahiru Muhammad jami'in ayyuka na kungiyar ga bayanin nasu
ba shakka mun ji wannan magana ta ita wannan yarinya yar shekara 2 wata 6 wadda aka wadda ke zaune a garin Kaura da aka mataɗe mun ji wannan magana a hakikanin da a lokacin da kuke wannan magana har ta ba dukkan na Kaura dan lokacin an zo da ya amu za a zo an zo da an kawo ke tsani a nan a kusan shi nan commissioner of police ya bada order aje a kamo yaron nan an kamo shi zuwa nan gusa lokacin muka shiga case din gadangada kuma alhamdulillah muna cikin case din har yanzu yanzu da muke magana da kai dan yanzu yanzu nan muka baro wurin commissioner of police na nan jihar Zamfara ga baki daya mun zanna da shi ya to da muka ji case din nan gaskiya mun tausaya sosai kuma mu ji dadi ba sosai kuma mun bi case din nan iyaka biyan wanda wani overseer an fitar da shi ba sosai yanzu da yaron nan nan tsari
To madalla kamar ita zuwa Aminu Ibrahim ta yi korafin cewa shi yaron da ya aikata wannan danyen aiki an kama shi daga baya jami'an 'yan sanda suka sake shi kuma aka koma kama shi kamar ku a matsayin ku kungiyoyi masu kare haƙƙin bil'adama me kuka gani a wannan haka abin ya faru ko kuma me ya faru
To tsakani da Allah da muka ji magana mun ji abin an fara kama yaron Kaura yaron aka samu saki ne to dan gusa da suka kama yaron yana nan tsara har yau kuma rashin ba a zuwa kotu shi yasa ba su rashi kotu ba amma dai suna nan da kare shi kuma sun shirya koni kasa mun ga evidence na tura yaron kotu akwai magana game da shi mahaifin yaron tare da su muka tafiya dan mun kore mun yi korafi akan cewa an kama mahaifin yarinyar da aka tafi kuma an rufe shi
ita mahaifiyar ko kuma matar shi wanda aka kama din ta koka cewa lalle jami'an 'yan sanda sun kama wato ita Zuwaira Aminu Ibrahim jami'an 'yan sanda sun kama mijinta wani bincike kuka yi kuma ya aka yi 'yan sanda suka turme shi ko kuma aka kama shi ta wani dalili aka kama shi
to kan binciken da mun kai na kama baban yaron zan hada ka da focal officer ina zai maka bayani gamsasshe da kuma matakin da ake ciki har yanzu
yawa labarin mu ji karin bayani game da shi kama uban yarinyar da aka yi
ko wato bisa ga binciken da muka kai mu ya gabata garin wanda muka gano yanzu binciken da muka yi a shi mahaifin yarinyar da yake shi ma ɗan sanda ne a kama shi da aka yi bai da alaka da abin da ya shafi kes ɗin da aka gabata su kai wajen wanda kamar yadda aka rubuta na wurin 'yan sanda domin shi CP ya bada mana petition ne wasu suka rubuto dangane da shi da wata mace da kuma wani ɗan sanda guda cewa ya yi tada hankali yana ƙoƙarin tada hankali da kuma ya haɗa kai da wasu mutane domin ya kasance ta da hankali na shi wannan yaron da aka tuhuma ana error ta shi shabbin shi ɗin suka rubuta gaba gare amma lawyer ɗin da ya rubuta petition ɗin babu inda ya nuna cewa matsalar tana da alaka da harkar daɗi da aka waɗe shi domin sai da muka je can shi su yi ɗin ma ya fahimci haka don ya ba mu petition ɗin mun gani wannan lawyer ya rubuto ya ce bai da masaniya don gani da kes ɗin yana da alaka da harkar fyaɗe ta shi yadda aka wasu zuwa muke ne fahimci haka
to madalla to kamar misali yanzu har zuwa yanzu shi uban yariya kenan game da wannan korafi da aka yi akan sa shine hannun jami'an 'yan sanda na Zamfara kenan
eh yana hannu ya ce sun tsare shi ne domin wannan petition da aka rubuta za su yi bincike eh su kai bincike duk abin da ya kamata su sai su yi amma zuwan mu da muka yi magana da kuma na da a matsayin mu rafa da muka je mun yi magana da CP ma ya gaban mu ya bada order cewa a saki baban yarinyar yanzu haka
yau wato shi madalla shi wanda
amma sai za su yi bincike duk da haka sai su musulunci amma za su rubuta binciken kesin
yau shi wanda ake zargi Kabiru a hira shi da sashi Hausa na muryar Amurka ya musanta aikata wannan danya aiki da yake kuma yan sanda sun tabbatar mana da cewa sun yi bincike na kokop a asibiti kuma an gano lalle shi yaro shi ya aikata wannan ku kamar a matsayin ku na kungiyoyi masu kare haƙƙin bil'adama da musamman kananan yara wannan bincike kuka yi akan wannan al'amari
eh to kasan idan ke zaka ce ma yanzu yana hannun hukuma yana hannun yan sanda tunda already yanzu a riga a gabatar da kesin zuwa kotu ba idan dai su yan sanda ne su gabatar da nasu bincike kuma dukkan binciken da yan sanda suka yi ga wani shahi wannan da shi ne ake gabatar da shi sun gama za su yi su tura kes din a sashen POB na jiha wato Ministry of Justice domin gabatar da shari'a din to dukkan evidence din da kuma dukka abubuwan da shahi kes din za su yi tabbara cikin tsari na zamfara ne ga Officer Attorney General and Commissioner of Justice na zamfara to su ne za su gabatar da shari'a za su gabatar da kes a gaban kotu mu a matsayinmu na kungiyar kama haƙƙin bil'adama za mu yi kokari ne dai mu tayi mu bi kes din ta gehen duk wanda aka ba kes din ya ci gaba da shi za mu bi ta gehen shi domin mu tabbatar da an yi adalci bisa ga abin da ya gabata daga cikin kesa da suka yi kuma su abin da lauyoyi za su amma yanzu zuwa yanzu ba wanda zai yanke ya ke gashi sai ke daga bincike da ake kuma an shiga kotu gashi.
Shi wanda ake zargi ya ce ubansa yana da alaka da aikin dan sanda kamar kuna ganin wannan ba zai kawo wani jan kafa ba wajen tafiyar da bincike kama daga naku na kungiyoyin sa kai da sauran na jami'an tsaron yan sanda?
Shi wanda yaron da ya fi aka tuhuma da aka
shi wanda ake zargi
eto ga gaskiya ba za mu iya yankewa kai tsaye mu tunanin cewa ba yin shi don yana aiki dan sanda ya hana ya kawo matsala ga matsalar da ke tafiya ga shi bincike ne yanzu ba mu tunanin wannan domin shi kai ne ai mai yayyare shi ba ai kaga dan sanda ne mai yayyare wanda aka kawo da shi kare shi ma dan sanda ne ai
correct
don haka abu da duniya shi ya harkar da yan sanda kuma dole abin da gaban CP ya nuna mana ya muna alƙawarin za su bincike na gaskiya tsakanin su da Allah domin su tura kes din kotu to kuma kes ya riga ya zo kotu lauyoyi na biye menene wani kuma wanda zai tsaya hana ba mu tunanin wannan gaskiya
yawa so da yawa misali akan samu jan kafa wajen tattara bayanai da kuma misali idan aka ce kotuna a yanzu suna ya ko kuma suna hutu a kotuna a rufe suke kamar ku kungiyoyi masu zaman kanku ta yaya za ku ba da tabbaci ta yadda ba za ku yi ƙasa a gwiwa ba na ganin cewa sai an zakulo ma waɗanda suke da hakke da bayan gama bincike.
To kaga tunda matsala ce ta shahi matsala ta hutu matsala ce ta ƙasa gaba ɗaya kuma kamar yadda ka sani kotuna doka ce domin amai umarnin kotuna su dakata aiki kuma mun jiha ma ta bada waɗannan kwanakin hankali sati biyu ba za mu iya yankewa cewa dole za mu ji za a ji kotu kan wannan amma dai muna da tabbacin cewa a matsayin kes din yana gaban yan sanda kuma yan gama za a tura shi insha Allah ranar da aka tura kes din a kotu mun san Allah ya so za mu bi kes din kuma mu yi tsaye mu tabbatar da an yi adalci game da kes din insha Allah.
To madalla to ba mu ita Hajiya Zainab Nuhu ko za ta kara mana wani haske a matsayin ki na ƴa mace kuma ku ne kuke fafutukar kwato ma ƴaƴan da aka ci zarafi ba maza ba ba mata ba kamar misali daga ƙarshe mi zaki gaya ma duniya daga ne da wannan al'amari?
Wannan al'amari zai da kyawu kuma Allah na hushi da mai yi rai tsakani da Allah muna baƙin cikin irin a cikin aikin mu na rafa babu aikin da ka bakanta mu na rai irin na haɗan musamman ƙananan yara masu irin kunan shekaru za mu haɗa ma duniya ƙungiyoyi yanzu sun taso kuma mata sun taso da kansu don ba ma ƙungiyar rafa ba akwai ƙungiyoyi na mata da dama waɗanda sun sa hannu yanzu cikin wankan ɗin musamman na wanga yara na ƙaurata tsakani da Allah za mu sa ido gare kuma za mu tabbatar da duk inda suke dai gwargwadon hali za mu tabbatar da an yi ma wannan yarinya adalci game da wannan kesin ba za mu yi wasa da shi ba kuma mun tabbata ma commissioner of police kuma ya tabbata da cewa zai ba mu gudunmuwa sosai dukkan inda gaskiya take ba zai koye ta ba.
A nan kuma za mu dasa aya akan wannan batu idan aka samu wani ci gaba akan wannan lamari za ku ji labari. Muna godiya ga dukkan waɗanda muka yi hira da su a shirin da suka hada da kakakin rundunar ƴan sandan jihar Zamfara SP Shehu Muhammad da kuma wakilan Rafa a jihar. Yanzu a madadin wakilin mu Lamido Abubakar da dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Tubahiro Diodone da daidaita sautin shirin Alheri ke muku fata Alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafin mu na internet voahausa.com. Da Alheri.
Ai mata sune duniya, sune dadin duniya, mata sune duniya, sune sarakan.
Yanzu kuma ga karatun Alkur'ani da yara kan yi albarkacin babban watan Ramadana.
Ismi Aisha Ummul Jamil Ishaq. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار صدق الله العظيم.
Wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai a takaice. Shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya yi wa kasashen da ke sassauta dokokin takaita zirga-zirga domin rage yaduwar coronavirus gargadi kan cewa idan ba su yi taka tsantsan ba za a koma gidan jiya. Shugaban Amurka Donald Trump ya sauya matsayinsa inda ya ce zai bar kwamitin da ya nada don yaki da coronavirus har zuwa wani lokaci da ba shi da wa'adi, amma ya ce zai mayar da manufofinsa su zama sun karkata wajen kare lafiyar Amurkawa tare da bude tattalin arzikin kasar. Prime Minister Britannia Boris Johnson ya faɗa wa majalisar wakilai cewa a ranar Lahadi zai bayyana sharuɗan sassauta dokokin takaita zirga-zirga a kasar. A cikin jawabinsa na farko ga majalisar tun bayan da ya warke daga cutar coronavirus, Johnson ya ce zai jira sai ranar Lahadi domin tabbatar da cewa gwamnati ta bashi alƙaluma sahihai kafin ya dauki wannan matsaya. Shugaban kasar Iran Hassan Rouhani ya yi wa Amurka barazanar mai da mummunan martani idan kasar ta cire yunkurin ganin an tsawaita haramcin sayarwa Iran makamai da kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya saka wa Tehran, wanda aka shata zai kawo ƙarshe nan gaba a ƙarshen shekarar nan. Masu rajin kare haƙƙin mata a Sudan da haɗin kan ƙungiyoyin da ke fafutukar kare walwalar yin addini sun goyi bayan matakin da ƙasar ta ɗauka na haramta kaciyar mata.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 7 kenan agogon Ghana, za mu kawo muku wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama, muna miƙa saƙon ta'aziyyar mu ga mai martaba sarkin Gumen bisa rasuwar Esther Hajji Aisha Muhammad Sani. Haka kuma muna miƙa ta'aziyyar mu ga ita ma mahaifiyarta Hajjiya Umma da sauran dukkan ƴan uwa. Allah ya ji kanta ya bada hakurin rashi. Yanzu a madadin Madina mai shanu da tafiya na gabatar da shirin, da CD da ya hada shirin ya kuma bada umarni, sai kuma injiniyan namu na yau ni Hadiza Tariki ke muku fatan alheri. Ma'assalam.
micro, Idrissa Sidoudia pour cette édition matinale.